Masaurare, assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. A cikin shirin namu na wannan safiya ta Alhamis, za a ji cewa Amurka ta kulla wata babbar yarjejeniyar samar da nukiliya da Saudiya, duk da damuwar da ake nuna ta bazuwar nukiliyar a gabas ta tsakiya. Mayakan Houthi na Yemen sun kai hari kan wasu jiragen ruwa na dakon mai a tekun Maliya, matakin da suka dauka na rufe hanyoyin ruwa na Saudiya. Gwamnatin jihar Borno a Najeriya ta ce tana ci gaba da kokarin ganin an ceto ɗaliban makarantar sakandare nan ta Lasa da mayakan Boko Haram suka yi garkuwa da su a watan Yunin da ya wuce.
Ana nan ana gugurmaya ana taimakon sojoji da hukumar DSS su sadda yadda za su yi a kai operation a ceto su. Kuma ana nan ana aika sako ga 'yan garkuwa.
A jamhuriyar Nijar, hukumar kididdiga ta ƙasar ta ce an samu tashin farashin wasu kayayyakin abinci a watan Yunin da ya gabata idan aka kwatanta da watan Mayun da ya gabata.
Dama a lokacin da ya zamanto ruwa sun sauka, lokacin da ake bukata abinci, kuma lokacin ne ake samun karancin shi. Kenan ina cikin ummul abaisin da ya zamanto abincin daman bara ba a yi shi da yawa ba.
To za a ji waɗannan da ma wasu rahotannin a cikin shirin wanda ni Muhammad Anur Muhammad zan gabatar. Bari mu fara da labaran duniya tukuna. Masu saurare, assalamu alaikum. Muhammad Anur Muhammad ke muku barka da kasancewa da mu a shirinmu na hantsi na wannan rana ta Alhamis. Wanda a cikinsa za ku ji cewa Amurka ta kulla wata babbar yarjejeniyar samar da nukiliya da Saudiya, duk da damuwar da ake nuna ta bazuwar nukiliyar a gabas ta tsakiya. Prime Minister India Narendra Modi ya ce za a kafa kotuna na musamman domin hukunta masu laifin da ya shafi satar jarrabawa. Gwamnatin jihar Kebbi da ke Najeriya ta ce akwai wasu dabaru da take amfani da su wajen kare rayuka da dukiyoyin jama'a daga barazanar masu garkuwa da mutane.
Kullukutun da ana kashe mutane 100, 150. 30-40 bugu ɗaya. Zuwan shi ne nuna cewa bai yarda da haka ba, ya je fito da manufofi da dama, ya je ga manya-manyan sojoji da 'yan sanda a Abuja, ya nuna musu cewa hakan ba ta nuna cewa ya kamata a canza salo, kuma aka canza salon.
Har yau a Najeriya, yayin da sabuwar doya ta fito ake sa ran za a samu sauki, to ko yaya farashin tsohuwar doyar yake a yanzu, ƙwarya?
Tsohuwar doya tsakani ga Allah ta farkon nan 450, to Allah sai ka sai ta 700 da wani, kamar ta 1000 za ka sai ta 600 tsohuwar doya, kamar ta 300 nan ka sai ta 400 da wani abu.
To akwai kuma labarin wasanni tare da wasu rahotannin a cikin shirin. Za mu fara da labaran duniya tukuna.
Sashen Hausa na BBC ke magana akan mita 13 da mita 16 da wasu tashoshin FM a wasu kasashen Afirka ko a shafinmu na intanet bbchausa.com. Masu sauraro, assalamu alaikum. Badriya Tijjani Kala Rawi ke muku sallama a cikin shirinmu na karfe 3 daidai agogon Najeriya da Niger, wato bi daidai kenan agogon GMT da Ghana. A cikin shirin za ku ji farashin mai da iskar gas sun tashi daidai lokacin da 'yan tawayen Houthi na Yemen suka kai wa jiragen dakon mai hari a Bahar al-Ahmar, yayin da ɗalibai ke zanga-zanga a Indiya. Gwamnatin Modi ta ce a shirye take ta tattauna da su. A Najeriya kuwa, ƙungiyar Amnesty International ta yi Allah wadai da kashe manoma sama da 20 da 'yan bindiga suka yi a jihar Zamfara.
Yawancin waɗanda aka kashe su an kashe su ne a gonakinsu ma. Wannan abin takaici ne tun 2018 muke magana akan Zamfara. Mun yi bincike iri-iri, to wannan yana nuna akan cewa duk abin da ake cewa ana yi baya tasiri.
Muna ɗauke da ƙarin bayani. Masu fafutuka na tsokaci kan halin da ake ciki shekaru kusan 3 da sojoji suka hamɓarar da mulkin Muhammad Bazoum a jamhuriyar Nijar.
Zababben shugaban ƙasa ba laihin tsaye ba na zamne, a ce cikin gidan shi mai gadin kai ya ce ya ruhe ka, ya ce daga yau shine an matsayin wurinka. Ai ga san babu cin zarhin da he haka nan. Sun ci zarhin Niger gaba daya, sun ci zarhin shi kanshi zababben shugaban ƙasa da shi da iyalansa.
To shirin ya kunshi waɗannan da ma sauran rahotanni, za mu je har ƙasar Ghana, amma za mu fara da labaran duniya tare da Rabi'atu Kabir Runka. Sashen Hausa na BBC ke magana akan mita 16 da mita 19 da mita 25 da wasu tashoshin FM a wasu kasashen Afirka ko a shafinmu na internet bbchausa.com. Masu sauraro assalamu alaikum, Badriya Tijjani Kalarawi ke fata kun wuni lafiya. A cikin shirinmu na karfe 8:30 agogon Najeriya da Niger, wato 7:30 kenan agogon GMT da Ghana. To a cikin shirin zaku ji, Amurka ta ce yarjejeniyar makamin nukiliya tsakanin kasar da Saudiya zata tabbata ne kadai idan ta amince da Isra'ila. Shugaba Trump ya yi barazana daukar matakin soji kan yan tawayen Houthi a Yemen bayan harin da suka kai wa jirage a tekun Maliya. Haɗin gwiwar jami'an tsaro sun yi nasarar kubuta da ɗaliban kwalejin kimiyya da fasaha ta jihar Zamfaran Najeriya wanda ƴan bindiga suka sace.
Watan da ya gabata aka sace su a gidajen ɗalibai da suke zama a jiya. Allah ya ba jami'an tsaro na DSS da cikin haɗin gwiwa da sauran jami'an tsaro nasara wajen ceto su daga hannun su waɗannan ƴan bindiga.
Masana kuwa sun fara tsokaci kan wasikar da gwamnatin Najeriya ta ce shugaba Trump ya aika ta jinjina ƙoƙarin Tinubu akan matsalar tsaro.
Da alama an sace ga wata wasika da shi Tinubun ya tura wa shugaba Trump. Ka iya cewa wato wasikar na nuna cewa an samu haɓakar alaƙar diplomasiya tsakanin Najeriya da Amurka.
To za kuma ku ji dillalan man fetur a Najeriya sun ce za a yi ta ganin tashin farashin man fetur sakamakon rashin tabbas a yankin gabas ta tsakiya. Amma za mu fara da labarin duniya tare da Rabi'atu Kabir Runka.
DW shirye-shiryen sashin Hausa.
Masu sauraro, Abdullahi Maman Ahmadu ne yake muku sallama da lale marhabin a cikin wannan shiri na safe, wanda a cikinsa za ku ji cewa jam'iyyar ADC a jihar Adamawan Najeriya ta sake afkawa a cikin sabon rikici bayan da wasu membobinta suka yi zargin cewa ana yunkurin canza ɗan takarar gwamnansu.
An yi zaɓe na fidda gwani na gwamna, an sa ambassador Umrana shi ya ci zaɓe, sannan yanzu ana gogari canza sunansa Abuja.
To za mu ji halin da ake ciki a yankin. Hukumar ba da agajin gaggawa ta nema a Najeriya ta yi hasashen cewar a bana ƙananan hukumomi 13 na jihar Bauchi za su fuskanci ambaliya, a yayin da jamhuriyar Nijar ko murna ce ta fara komawa ciki a kan wasu manoma bayan bullar farin dango a daidai lokacin da damina ta fara kankama. Waɗannan da ma wasu rahotannin na nan tafe bayan labaran duniya.
DW labarun duniya.
Wutar rikici na ci gaba da ci balbal tsakanin Iran da Amurka a yankin gabas ta tsakiya. Ministocin harkokin wajen Rasha da Amurka na ganawar keke da keke kan rikicin Ukraine. Kungiyar Reporters Sans Frontier ta zargi Burkina Faso da kafa rundunar sojojin baka amma ta internet don razana 'yan jarida.
DW shirye-shiryen sashin Hausa.
Masu sauraro barka da rana daga nan DW Hausa da kuka kamo a dw.com/hausa ko a manhajar TuneIn ko ma a shafukanmu na Facebook da YouTube ko kuma ostashoshin FM a ƙasashen nahiyar Afirka. A shirin namu na yanzu za ku ji cewa 'yan adawa a Najeriya suka ce wasiƙar da gwamnatin shugaba Bola Tinubu ta ce Trump ya rubuta mata ta bogice.
Mu mun tabbatar da cewa wannan takarda ko kuma wannan wasiƙa da suke ikirari ba gaskiya bane ba.
Duk wanda zai ce wannan wasiƙa wai ba ta gaskiya bace ba ko wani abu, to ai abun dariya ne ma.
Har ila yau a Najeriya an yi nasarar sasanta wasu al'ummomi da ke kan iyakar ƙasar da magwabciyarta jamhuriyar Nijar bayan shafe shekaru suna zaman tankiya.
Ina miƙa godiyata ga Allah subhanahu wa ta'ala a kan raba wannan takaddamar da aka ɗauki tsawon shekara 47 ana yi tsakanin ƙaramar hukumar mai gatari da mutanen Nijar.
Rundunar sojin Jamus kuwa mata take nema su shiga aikin soji, za mu ji dalili. Salihu Adamu Usman shi ne sunana. To amma kafin mu je ga waɗannan da ma ƙarin wasu rahotannin, ga Zaharaddin Umar Dutsen Kura mai labaran duniya.
DW labarun duniya.
Kungiyar Tarayyar Turai ta amince da laftawa Rasha sabbin takunkumai. RSF ta zargi gwamnatin mulkin soji ta Burkina Faso da yada farfaganda a shafukan sada zumunta. ‘Yan bindiga sun kashe sama da mutum 20 a jihar Zamfaran Najeriya.
DW shirye-shiryen sashin Hausa.
Masu sauraro barka da maraice daga nan sashin Hausa na DW. Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye a shafinmu na internet dw.com/hausa da DW Hausa Facebook da tasharmu ta YouTube da wasu tashoshin FM a wasu kasashen nahiyar Afrika. A shirin namu ne yanzu za ku yi cewa a Najeriya sabuwar takaddama ta tashi kan zargin cushe a kasafin kudin kasar na 2026.
Bayan aka fara wannan abin din a gaban irin mu aka sa borehole da wajen miliyan 100 nawa ana street light da miliyan 100 nawa guda daya muka yi shiru da shi sa ɗan siyasa abin da suka ga dama suke da mu.
Masana nukiliya na ganin yarjejeniyar da Amurka ta kulla da Saudiya kasuwanci ne kawai.
To ba wani abu ne wani ƙarar exploitation za a yi na Saudiya. Ita America za ta yi amfani da wannan ɗan abin da za su ba su su ƙara tatse su.
Ita kuwa Jamus ci gaba take yi da yaukaga dangantaka da ƙasashen Afrika. Za mu ji abin da take nema. Saliwa da Musman ne ke tare da ku a shirin yamma. To amma kafin mu je ga duk waɗannan da ma ƙarin wasu batutuwa ga Zaharuddin Umar Dutsen Kura da labaran duniya.
DW labarun duniya.
Rashin lasisi ya sa Burtaniya soke atisayen sojinta a Kenya. Jamus ta janye jiragen ruwanta daga tekun Bahar Maliya. Matatar Dangote ta samu jarin dala biliyan 2.5 domin fadada ayyukanta.
Karfe 7 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, 6 kenan agogon TU da Ghana, sashen Hausa na Radio France International RFI aka kamu.
Umaru Sani.
Jama'a barkamu da wannan lokaci ga kanin labaran duniya. ‘Yan bindiga sun sace sama da mutum 40 a wasu yankuna da dama na jihar Zamfara da ke arewa maso yammacin Najeriya. Jami'an tsaro a Liberia sun kama hodar Iblis mai tarin yawa da ake ga shi ne mafi girma a tarihi. Mayakan Houthi na Yemen da ke samun goyon bayan Iran sun kaddamar da hare-hare kan tankunan mai a mashigar ruwan Bab al-Mandab. Sun zuga labaran yadda suke. Karfe 8 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, 7 kenan agogon TU da Ghana, sashen Hausa na Radio France International RFI aka kamo.
Umaru Sani.
Jama'a barkanmu da sake saduwa ga kanin labaran duniya. Najeriya da Jamhuriyar Benin sun bayyana aniyar yaki da fasakauri a kan iyakokinsu. Lauyoyi sun ƙauracewa kotuna a Kenya domin nuna fushinsu kan yadda ake jan ƙafa wajen hukunta mutanen da aka saba da laifin cin hanci da rashawa. Mayakan Houthi na Yemen da ke samun goyon bayan Iran sun kaddamar da hari kan tankokin mai a mashigar ruwan Bab al-Mandab. Sun zuga labaran yadda.
Karfe 5 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, karfe 4 kenan agogon TU da Ghana, sashen Hausa na Radio France International ake saurare akan mita 16.
Hawa Halliru Gongozo.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan yammaci. A cikin labarin za a ji cewa matatar Dangote ta sake dawo da tsarin sayar da mai da naira maimakon dala tare da ƙara farashin litar fetur a Najeriya. ‘Yan Ghana sun buƙaci kotun ICC ta binciki harin da ‘yan Afrika ta kudu ke kaiwa baƙi baƙaƙen fata a ƙasarsu. Shugaba Donald Trump ya ce Amurka ba ta buƙatar mashigin Hormuz saɓanin iƙirarin ƙwace shi da yake yi a baya.
Hukumar NAFTAB a Najeriya ta ceto mutane 156 da aka yi safarinsu ta kuma maido da 300 daga Ghana da Cote d'Ivoire. Za a ji jami'ar da ke mulki a Kamaru ta yi zama kan dogon hutun shugaba biya da ya jawo tambayoyi. Kazalika wasu ma'aikata sun mutu sakamakon rushewar wani ramin haƙo zinari na Birtaniya a Kenya. To kanin wasu takaitattun labarai na yau da kullum kenan da muke tafa da su daga nan TRT Africa Hausa. Na ranar Alhamis 23 ga watan Yulin shekarar 2026 a sunana Shamsiya Hamza Ibrahim.
Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum. Abdulrazak Yahuza Jere ne ke muku barka da warhaka. Kuna tare da sashen Hausa na gidan rediyon kasar Sin a halin yanzu. Sai a kasance tare da mu domin jin shirye-shiryen mu inda zamu fara da kamuku labaru. Sannan daga bisani daɗaɗɗen shirye-shiryen mu masu farin jini su biyo baya. Yanzu ga labarun da farko ga kanun su. Sin ta kaddamar da shirin shekaru 5 na bunƙasa makamashi da ake iya sabuntawa. Cutar kwalara ta hallaka kusan mutum 200 a yankin arewa maso gabashin Najeriya. Sannan har ila yau a can Najeriya dai, sojojin ƙasar sun samu nasarar hallaka wani kusa a ƙungiyar ISWAP.
Kuna tare ne da tashar CRI.